Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugabannin kasashen yammacin duniya sun yi tsokaci kan gwajin makamin nuclear nau'in ballistic mai tafiyar matsakaicin zango da Iran ta bayyana ta yi nasarar yi, amma tare da yin takatsantsan. Shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa Iran ta yi gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda zai iya kaiwa ga Isra'ila, suna kuma aiki tare da Koriya ta Arewa, matsayin da aka cimma ba ta da amfani. Shugaba Trump yana nuni ne da matsayi da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta bada dama aka dagewa Iran takunkumin tattalin arziki da aka saka mata domin ta daina shirin gina makamin nukiliyar nata. Kasar Faransa ma wacce tare da ita aka cimma matsayar ta mai da martani a wasanarwa da ma'aikatar harkokin wajenta ta fitar, inda ta nemi Iran da ta dakatar da duk wani aiki da zai iya haifar da tarzoma a yankin. Isra'ila ma wacce kusan ita ce ƙasa da kodayaushe Iran ta fi mai da hankalinta a kai, ta bayyana gwajin makamin a matsayin tsokanar Amurka da Isra'ila da sauran ƙawayenta da fada. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afkawa Mexico a jiya Asabar, lamarin da ya tada hankulan jama'a yayin da ƙasa ke ƙoƙarin farfadowa daga girgizar ƙasar da ta kashe mutane kusan 400. Hukumar da ke kula da yanayin ƙasa ta ce sabuwar girgizar ƙasar ta kai ƙarfin maki 6.1 kuma ta shafi wato jihar Oaxaca da ke kudancin ƙasar ta Mexico ne, mai tazarar kilomita 360 daga babban birnin ƙasar, wanda shi ma ya fama da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 ranar Talata da ta gabata wacce ta halaka mutane a ƙalla 300. Hukumar da ke kula da aukuwar bala'i a ƙasar ta ce wannan girgizar ƙasar burbushin wacce aka gani ce mai ƙarfin maki 8.1 a kudancin Mexico, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara, wato mutane tare da barnata dukiyoyi da dama. Wannan bala'i na baya-bayan nan da ya auku ya tilastawa masu aikin ceto jingina ayyukansu, a cewar hukumar da ke kare farin kaya a ƙasar ta Mexico. Wasu masana sun ce mai yiwuwa wata 'yar ƙaramar girgizar ƙasa da aka ji a kusa da wurin da Koriya ta Arewa take gina makamanta ba gwajin makamin nukiliya ba ne. Wani kakakin hukumar kula da yanayi ta Koriya ta Kudu ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa da a ce gwajin makamin nukiliya ne da an ji fashewar wani abu. Saboda haka muna ɗaukan wannan lamari a matsayin girgizan ƙasa, in ji kakakin hukumar. Ƙasa ce na mata ce ba gwajin makamin nukiliya ba ne, duk da cewa gabanin hakan ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 3.4 da ta auku da misalin ƙarfe 3:08 na agogon lokacin yankin wani abin fashewa ne ya tashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, al'ummar ƙasar Jamus ke kada ƙuri'unsu a zaben da ake tunanin shugabar gwamnatin ƙasar Angela Merkel za ta lashe a karo na hudu, amma kuma akwai yiwuwar wannan zaɓe shi ne zai zamo karo na farko da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya za ta shiga majalisar dokokin ƙasar ta Bundestag a dama da ita tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar Merkel mai matsakaicin ra'ayin mazan jiya ta Christian Democratic Party ta samu rinjaye da kashi 34 cikin 100 a ƙuri'ar jin ra'ayin, yayin da abokin hamayyarta Martin Schulz da jam'iyyarsa ta masu matsakaicin ra'ayin, wato matsakaicin ra'ayin sauyi, ta samu kashi 21 cikin 100. Sai dai har ila yau akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar Farad Alternative ko kuma AFD a takaice, wacce ita ma ke da ra'ayin mazan jiya, na samun karbuwa inda ta samu fiye da kashi 5 da ake bukata domin samun kujera a majalisar dokokin kasar mai gaurayen jam'iyyu. Asali ma sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayi ya nuna cewa ta samu kashi 13 na ƙuri'un, wanda hakan ka iya ba ta damar zama jam'iyyar ta uku mafi yawan wakili a majalisar dokokin ta Bundestag. Wani jami'in kasar India ya ce sun ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da Bangladesh, inda jami'ai ke amfani da wani abun fesawa mai sa hawaye akan musulmi 'yan kabilar Rohingya waɗanda suke gujewa rikicin da ya koro su da ƙasarsu ta Myanmar, domin kada su tsallaka zuwa cikin kasar ta India. Jami'an India masu kula da kan iyaka sun bada hujjar cewa sun yi hakan ne domin tabbatar da tsaron kasar su. Wani babban jami'in kasar ya ce ba za mu so mu ji musu ciwo ko kuma mu tsare su ba, amma ba za mu lamunci kasancewar 'yan kabilar Rohingya a kasar mu ba. Kusan 'yan Rohingya 40,000 ne suka riga suka shiga kasar ta India bayan da suka ratsa ta Bangladesh daga Myanmar. Ministan harkokin cikin gidan kasar ta India Rajnath Singh ya yi kiran da a mai da su kasar su domin sun shiga India ba da izini ba. Yana mai cewa ba su bi matakan neman mafaka ba. Hukumomi a yankin Puntland na kasar India mai cin kwarekwaren gashin kansa sun ce sun kama wani jirgin ruwa a makare da makamai, kamar yadda suka bayyana wa muryar Amurka.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake komawa ne kan mutum Kur'an kiranyen da aka yi yunkurin yi wa sanata Dino Melaye daga jihar Kogi. Da farko an yi tunanin cewa wannan batu ya sha ruwa, amma kwaram sai ga kotu wadda ita ce ta dakatar da wannan yunkuri da farko, da kanta kuma ta ce a ci gaba da wannan aikin. Wannan ya sa wakilin sashen Hausa a Abuja Hassan Maina Kaina ya tattaki zuwa ofishin hukumar zabe na ƙasa domin jin shin yanzu wani matsayi ake game da shirya jefa wannan Kur'an ta kiranye. Hassan din ya tattauna da mai magana da yan hukumar zabe Alhaji Aliyu Bello, kuma ya tabo masa batutuwa dama da ke nasaba da wannan batu.
Sakamakon samun wannan hukunci da ita kotu ta gabatar na cewar hukumar zabe na da ikon ci gaba da gudanar da wannan aikin ƙuri'ar kiranye, ita hukumar zabe ta fidda ma jidawalin da za a yi aiki da shi wajen gudanar da wannan kiranyen. Ta yadda aiki na farko kuma mafi muhimmanci shine zuwa tantance korafin da aka gabatar a gaban ita hukumar zabe wanda aka tsaye da ranar 14 ga watan 10, wato nan da ɗan makonni kaɗan kenan. Hukuma za ta je ta jihar Kogi, wannan yanki da mazaɓarsa take, wato Kogi ta yamma kenan, don a gudanar da wannan aiki na tantance korafin waɗanda suka nemi a yi masa kiranye.
To sai dai kuma a ɓangarensa, wato Sanata Dino Melaye ya bayyana cewar zai ƙara ɗaukar ƙala har yanzu. To ban sani ba ko za ku jira sai ya abin da ita kotun koli ta yi?
A'a, babu wani cikas. Idan ya ɗaukaka ƙara damarsa ce. Sai dai kawai abin da jama'a ya kamata ta gane shi ne, damarsa ta ɗaukaka ƙara kuma ba za ta hana hukumar zaɓe ci gaba da gudanar da hidimar da suke gabanta ba, muddin ba kotun ce ta ba da umarnin dakatar da wannan ba. Idan a ƙoƙarin ɗaukaka ƙara da ya yi, ita kotun da ya kai wa ɗaukaka ƙarar sai ta ba da umarni a hukumar zaɓe cewa a sake dakatarwa, to kaga ai da umarnin kotu ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ba da samun labarin cewa ya shigar da ƙara kaɗai ba.
A baya shi wannan sanata ya nuna kamar cewar hukumar zaɓe ta ɗauki ɓangare a wannan matsaya, inda yake zargin cewar kuma kunna ce sai an yi wannan kiranye. Me za ka ce akan wannan ƙorafi nasa?
Wato ko ɗaya babu labarin wani nacewa. Sanin ka sanin jama'ar Najeriya ne cewa an kawo korafi na a yi masa kiranyen nan, ba hukumar zaɓe ta je ta sa mutanen can suka fito suka kawo wannan korafi ba. Sannan kuma hukumar zaɓe a bisa ƙa'ida tana da wa'adi da idan ta samu wannan korafi dole cikin kwanakin da ƙa'ida ta bada na kwana 90 ta aiwatar da wannan aiki. Saboda haka babu wani hanzari, da zarar an samu wannan ƙara kwana 90 kadai hukumar zaɓe take da akwai ta shirye wannan aiki na gudanar da ƙuri'ar kiranye. Da haka hukumar zaɓe ba wai tana yin wani aiki ne da wata manufa ko sha'awa ba, illa iyaka don ta tabbatar da tsayawa akan aikin da aka dora mata.
Duba da yadda a baya majalisar dattawan Najeriya ta nuna cewar za ta binciki aikace-aikacen hukumar da shi Farfesa Mahmud Yakubu ko shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya ya rike ta Ted Fund, masu sharhi akan siyasar Najeriya na ganin kamar wannan ka iya sanyaya hukumar INEC, ka iya sanya muku gwiwa wurin tafiyar da wannan aiki. Me za ka ce akan wannan gwiwa?
Wato gaskiyar al'amari abin da yake faruwa shine korafi jama'a ke da akwai kawai, amma abin da yake na asali na gaskiya sanin kowa shine abubuwa biyu ne suka zo kusan kace a lokaci daya. Idan waccar magana da ke gabata a gaban majalisar dattawa tana can a gaban majalisar dattawa kuma, to ba za kuma ta kore cewar mu kuma daga nan kuma zabe kotu ce ta bamu umarnin mu dakatar ba, saboda haka umarnin kotu kuma zabe ta bi ta dakatar da wancan aiki. Yanzu da aka dauke umarnin kotu, da haka kuma zabe ta dawo ta cigaba da aikin ta. Wancan lokaci da ya wuce ake ce kuma zabe ana maganar batu akan shugabanta da sauransu, wancan korafi daban da kuma abin aikin da yake gabanta.
To yanzu misali idan aka shirya kiran ya dan majalisa, ku za ku wani sabon zaben ne ko kuma ya zai?
To abin da yake gaba yake na doka shine ita Qur'ar kiranye na farko dai ana yin ta a mazabar da shi dan majalisar ya fito akan a cikin kowace rumfar zabe da da can aka yi takarar zaben sa, yadda magoya baya da waɗanda suke goyen bayan kuma a cire shi za su je su kada Qur'ar ko ya ci gaba ko kuma ya dawo gida. Bayan samun wannan sakamako, hukumar zabe takan tantance idan har yawan ƙur'un da aka gabatar sun kai a cire shi, to taka rubuta takarda ne ga shugaban majalisar da shi wannan dan majalisa ke wakilci, wadda daga baya sai ta sa lokaci ta kuma zo ta yi zaben cike gurbin sa.
To yanzu misali a wannan case na shi Dino Malaim, yaushe ake sa ran za ku dauki mataki?
Ai matakin farko an riga an ambata ranar da za a fara dauka, shine za a je a tantance korafin da aka kawo gaban hukumar zabe ranar 14 ga watan Oktoba da yake gaban mu. Za a je
kafin ka ci gaba, idan kace tantance korafi me kake nufi?
Abin da yake faruwa shine lokacin da jama'a ta kawo korafi ga hukumar zabe cewa tana son a cire mata wannan wanda yake mata wakilci, akan buƙaci adadin mutanen da sunan nakin su ya biyo cikin wannan takardar korafin kada ya gaza rabin adadin jama'ar da take wannan mazaba. Da haka idan sun kawo ba kawai daga sun kawo sai mu ce yawan ku ya kai, saboda haka gobe aje a gabatar masa da Qur'an kiranye ba, za a dauki wannan jimla da ta zo da sauran kundin littafan masu jefa Qur'a da ke wurin mu, aje kowace rumfa a baza kundin jefa Qur'a, masu jefa Qur'a su goyi bayan suna son a cire ko kuma su ki goyen bayan cire shi. Wannan abin da ake yi shine verification kenan na farko, wanda sai an samu wannan sakamako ne sai a kuma koma wannan mazabar ayi Qur'ar kiranyen da kanta, wanda sakamakon ta kuma zai tabbatar da ci gaba da kasancewar su a kujera ko kuma cire shi.
Now a tarihin siyasar Najeriya, a bayan nan hukumar zabe ta taba gudanar irin wannan aiki kuma an samu nasarar kiranyen wani daga cikin yan siyasa?
To gudanarwa daban, nasara kuma daban. Ga hukumar zabe, ayi a gama lafiya shine nasarar ta, ba da mutu ne wayacci ko wa aka cire ba. Abin da ya faru shine a abubuwa irin waɗannan matakai daban-daban a baya an samu irin wannan korafi na kiranye, kuma an je an gudanar da matakin farko, wasu ma an kai har da na biyu. Sai dai kam duk da ba a samu wanda aka cire ba, to kuma zabe ba za ta ce ita ba ta yi nasara ba, don ba burin ta ce in ta je a ce a wane ya ci ko wane ya rasa ba, illa iyaka jama'ar da ta kawo korafi da shi da ake korafi a kansa kowa ya gamsu cewa an masa adalci.
Kuma idan an samu nasara, wato in an samu nasara aiwatar da wannan ƙuri'ar raba gardama din, misali shi mutumin da aka yi a kansa ka san lokacin an gudanar da zabe, mutum na iya ɗaukar ƙara akan yadda ku bai amincewa? In an guda da irin wannan na raba gardama shi ma akwai yiwuwar mutum ya ɗaukar ƙara?
To ai ba a taɓa hana mutum ɗaukar ƙara akan kowane aiki da aka yi a kansa ba, amma kuma wani abu da mutane ya kamata su gane shine wanda aka yi wa Qur'ar kiranye in ma an kai ga cire shi, to ba kuma an ce an haramta masa sake shiga takara ba ne, domin lokacin da ake masa Qur'ar kiranyen nan ai wani sashi na jama'arsa ce ta nuna cewar ya kasa a shugabancin da yake bata ko wakilcin da yake bata a majalisar da ta tura shi. Alabi shi bayan an yi Qur'ar kiranye sai ya gamsu cewa zai iya sake takara ya kuma ci zabe, zai iya shiga takararsa. Amma ɗaukaka ƙara kuma wannan rukuni a fanni ne daban, wanda idan ya ɗaukaka ƙara sai ya kawo ƙorafin da ya gano a cikin aikin da ita hukumar zabe ta gabatar lokacin da take wannan Qur'ar kiranye wadda bai gamsu ba.
To sai dai abin mamaki shine yadda wasu 'yan jam'iyyar PDP ke cewa wannan kiranye akwai lauje cikin naɗi, kuma ba za su goyi bayan hakan ba idan an sake komawa fagen zabe. Domin kuwa tattauna wasu da Mustapha Nasir Batsari, Muhammad Ahmed Bala Mai Gizo, kakakin jami'ar PDP na karamar hukumar Lokoja, ga abin da yake cewa.
Shi ma a matsayinsa na dan majalisa baya yin abin da ya kamata. a matsayin janajen majalisa, amma wannan ba zai canza mana ra'ayi dan yayi magana akan ma'aikatan state cewa a biya su haƙƙin su ko ne ce zai da da shi mu kuma mu yadda ba.
No.
We are full democracy.
Yanzu to amma ai sunayen mutane ne aka kai aka ce su suka sa hannu a dawo da shi, kana ga haka ba gaskiya ba ne?
Ba gaskiya ba ne, saboda ba tuntuɓen mutane ba, duk wanda ya ce maka an sa sunayen mutane, mutanen ne suka sa sunansu da card number nasu na voter card ƙarya ya yi. Su ne suka yi neman hanyarsu, suka yi martaban damunsu, suka ci telefon, suka kira aina, suka ce mutane sun samu, amma babu haka, babu wanda ya sa hannu ya ce a dawo da jino na layi.
Yawwa, to ya na ce yanzu ko PDP mai yawa jiya kuna cewa ba a tuntuɓi mutane ba?
Ba a tuntuɓi kowa ba, abin da ya sa na ce maka mai wuce mu ana amfani ne da mutane. Ko kuma su ce sun tuntuɓi da mutane su kawo video coverage da suka unit by unit, wannan unit kaza ne. Mutane mu a kullum namu da suka yi registration 1,500 tona abu ne, su zo su nuna mana wannan mutanen sun zo sun tsaya layi sun ce a dawo da jino da layi gida, abu da muke so kenan. Amma ba yi haka ba, babu inda aka yaka, duk wanda ya gaya maka aka karya ne.
Shi ma Alhaji Muhammad Atati Bozi, sakataren kuɗi na jami'ar APC a jihar ta Kogi, bakinsu ya zo ɗaya da Muhammad Bala Mai Gizo, domin ko ga abin da shaidawa Mustapha Nasir ba tsari game da wannan kura'in kiranyen.
Ne a zakatin na stadium na APC ba inda ba a local da local government ba ne banga inda aka yi layi cewa an yi wani referendum ba.
Wato kuna ganin kaman ba gaskiya ba ne haka din?
Ba gaskiya ba ne abin, abu dai kawai mutane ne suka je suka zauna suka rubuta suka yi voting suka yi registry da sauransu kawai suka yi committee.
Kama yanzu ku APC me ye matsayin ku?
Mu ya fi sun nemi ba a gwanda wani abin, ko da yake shi ma jino ya mana laifi, domin me ya laifin su da shi aka ɗaura jini aka sa wannan gwauna. To amma duk da haka da ya zo a kan wannan abin gaskiya, saboda Allah idan muka bari wannan abin ya faru mun sake asarar wani ɗan majalisa. Saboda haka mu muna jiran mu ga ranar da za zo a yi wannan referendum ɗin, a ranar ne za mu fito mu gani waye suka yi tsani. Muna so mu ga kowa a ranar, domin mu ba mu ga lokacin da aka zauna a kowane yini ko a kowane ward mutane suka zo suka ce su sun goyi baya ba. Kawai mu je a yi, kuma tunda ba mu da tuwo ne mu masu rai ne, ba dama a yi wani abu a jihar ɗinka ko a local government ɗinka ko a ward ɗinka ko a yi ɗinka da ba ta gina ba.
To sai dai da yake sun taɓo gwamnati a kan wannan batu, mun yi ƙoƙarin ji daga bakin gwamnati amma hakan bai cimma nasara ba. To masu saurare, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan namu da suka haɗa da Hassan Maina Kaina da Mustapha Nasir Batsari, sai mai magana da yawun hukumar zaɓen Aliyu Bello da Ahmed Muhammad Bala Mai Gizo na jami'ar PDP da kuma Alhaji Muhammad Bozi sakataren kuɗi na jami'ar APC, sai Solomon Abu da Julie Gresham da suka yi ɗawainiyar sa wannan shirin a faifai. Ni ma dugun shirin Ladan Ibrahim Aiko cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Yayin da manoma suka soma ɗiban amfanin gonakinsu, wata matsala da ke tasowa da wasu ke ganin ka iya kawo tangarɗa yunƙurin samar da cimaka a ƙasa, ita ce ta ‘yan barandan kamfanoni da ke bin ƙananan gonaki suna saya hatsin da aka noma. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Yanzu aka kotu ne ma aka soma girbe amfanin gona, da hakan ya sa aka soma samun sauki a wasu kasuwanni kamar da Manatar a jihar Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Sunana Muhammad Bello Sa'idu, ina sai da masara, wake, gyaɗa, dawa. Yanzu dai masara, tsohon masara muna sai da shi 13,000, sabon masara kuma muna sai da shi 9,000. To yanzu dai ya fi sauki, don da ana sai da masaran nan 17,000 tsohon, abuwa ta zo kuma yanzu ana sai da ita 9,000.
Masara na na sayi babban mudun nan 420 na saya, karama kuma aka ce 200 na sabon masara.
To sai dai ku, yayin da ma manoma suka soma girba abubuwan da suka noma, wata matsala da ke ma tasowa da kama iya kawo tangarda a yankurin samar da cimaka a ƙasa musamman a jihohin da balahirar Boko Haram ta shafa, ita ce ma ta ‘yan barandan kamfanoni da kan bi gonaki suna sai hatsin da aka noma. Su dai waɗannan ‘yan barandan zo da makudan kudade ne kasuwanni wasu lokutan ma har gonaki. Ahmad Tukujada na kotkin shugabannin kungiyar manoma a Najeriya ya kuma bayyana min abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Sunana Mantukur Ahmed Gindau Jada, kungiyar hadin kan matasa na manoma na kasa gaba daya. Har gona suke bin manoma da kudi, ba magana ma yalwan abinci a kasa. Tun da yanzu su jari hujja ne, kudi kawai suke ne ba. Target nasu su raba manoma da amfanin su, ba su farin kudi, su dauki kayan kuma su kai kasa, su dawo da shi a sashin da zai fi karfin manomin ma ba zai iya saya ba.
To kuma me yasa manoman ke sai da hatsinsu?
Akwai ba yadda za su yi, don suna bukatan kudi na karasar da wayansu ayyukan, suna da fasa, akwai rashin lafiya, akwai kudin makarantar yara, akwai dai hidimomi da yawa wanda dole sai su raba da amfanin nasu su karbi kudi.
Ku ba ku gargadin su ne?
To ku kai ya zaka yi aljibai babu tallafi ai. Ba maganin wannan, su kamfanoni yanzu kokarin da muke su ma su kawo nasu kudin a tallafa manoma. Gwamnati ta yi masu hannu da shuni su yi mu kungiyar shugabannin kuma muna dan ja, amma ba ka da koya kake so, kace kana so mutum kare sai da abinsa, kai baka kawo masa abin da zai gudanar da rayuwarsa ba.
To wai kowane illa hakan ke da shi ga samar da cimaka a ƙasa? Honorable Abdullahi Firambe, tsohon kwamishina manomi kuma masanin tattalin arziki, ya ko bayyana illa da ke akwai ga wannan lamari.
To Abdulaziz, irin wannan shine ake ce da shi an gudu ba a tsira ba. To irin waɗannan abubuwa gaskiya ba sa haifar da dame ido daga ƙarshe, saboda da zaran an ɗibi waɗannan amfanin gonan an sai da su waɗannan wanda suka sayar, kamar yadda kullum muke faɗa, har yanzu ba mu da manoma a Najeriya. Misali kamar yadda wasu ƙasashe wanda suka ci gaba, za ka ga akwai manomi guda ɗaya wanda zai iya ciyar da jihohi da dama. To amma a Najeriya har yanzu hata gwamnati kanta, ko da a ce ta buɗe filin noma ne, har yanzu babu gwamnatin da za mu ce za ta yi tinkawa za ta ciyar da local government guda ɗaya, ko kuma in ta fitar da amfanin gonanta ta sayarwa al'umma zai sa farashi ya zanna, farashi ba zai haura ba. To duk lokacin da aka zo aka sai da amfanin gonan nan wa ainihin wato waɗannan 'yan kasuwa da suke saya, ko masu kamfani ne da sauransu, to daga ƙarshe fa manomi kuma in ya sake dawa zai nemi abin da zai ci, wato gab da damuna kenan. To wannan lokacin za ka ga amfanin gonan kuma sun koma sun yi tsada, sannan kuma masu sayan ma za su yi cikin wahala, an koma gidan jiya. Kamar yadda na gaya maka wannan shine an gudu ba tsira ba. To waɗannan kamfanuka da suke irin waɗannan abubuwa ɗin, maimakon da su duka ajiye kuɗi kawai domin sayan waɗannan amfanin gonan, da yana da kyau su dai su bude wata kafa ko wata kofa da za su dinga tallafawa manoma. Idan suka tallafa musu ta yanda, misali idan manomi da zai nome hekta guda ɗaya ne kawai, to sai a tallafa mai ta yanda zai iya noma hekta biyar, hekta goma, ko ma sama da haka. To kaga a wannan lokacin dole za a shiga wasu yarjejeniya. A wannan lokacin ne za ka ga cewa da wannan hekta ɗaya da za ka ke sayarwa domin ka zo ka sayar, ko kuma ka yi dunka ka ci da iyalanka, to yanzu ka fara da abin. Kaga su mabukata wato masu kamfani da waɗannan 'yan baranda ɗin za su amfana wajen saya, shi ma kuma manomi zai amfana wajen sayarwa, kuma abin da ya ajiye domin ya amfana da iyalansa da sauran abubuwan shi na yau da gobe bai taɓa wannan ɗin ba. To saboda haka gaskiya batun a ce yau ma manoma sun sai da amfanin gona su, musamman mu arewa maso gabacin ƙasar nan, in ka duba mun yi fama da tashin hankali. A yanzu haka da nake gaya maka, da dama daga cikin manomanmu, ka ɗauki jihar Adamawa alal misali, gefen Madagali, gefen Mubi da Simicika, kai da ma wasu ɓangare har yanzu na cikin jihar Adamawa ba ko ina ne manoma suke iya zuwa domin su je su yi.
Kawai yanzu dai babu wata dokar hana kamfanonin sayen hatsi daga hannun ƙananan manoma. To sai dai kotuni ma wasu jihohi suka soma ɗaukan mataki na ganin ba a shiga mawuyacin hali ba, kamar yadda kwamishinan harkokin noma a jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da rikicin Boko Haram ta fi shafa, Ahmad Wazir, ke cewa
muna kokari mu ga yadda manomanmu za su sai da komai, sai dai su sai da waɗanda za su nuna da alaman suna so su kawo hannun jari Adamawa don su kafa masarrafin albarkatun gona nan gaba. Mu fara da wani relationship da su kenan tun yanzu. Mu ainihin gwamnati za ta riga monitoring yadda abubuwan ke tafiya. In ya kama wani lokaci nan gaba, mun ga za mu shiga illa na rashin abincin da yadda ake fitar shi, to za mu yi wani abu. Amma a yanzu haka ba mu so mu tsoratar da masu za su sai albarkatun noma da manoman mu ke girba, ba mu kuma so mu kawo manoman mu matsala ta sauce iri.
Koma da menene dai hukumomin ci maka dai sun sha magagadin ci muddin ba tashi tsaye ba to fa labu da za a iya fuskantar karancin abinci a arewa maso gabashin Najeriya sakamakon cewa wannan tu'anati na Boko Haram ya mako raba manoma da dama da gonaki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin noma
illa Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
Muhammadun gawo mai waka na shirya maku wakan noma nazo gare rediyo ne be ku domin ku rike aikin noma
illa Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
nazo gare rediyo ne be ku domin ku rike aikin noma Malam himma da ABCD garba mazajan aikin noma
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
nazo ne lalle ni yabe ku domin kun cika aikin noma
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
sai ku fada masa in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin
Sani sai Allah yone ka ba ku kalamin noma yayi fatauci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
mun lura da zamanin zamunna yara gida manya na gona
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
ta'a baba uba ai yaro kana dadiya sai ka tafi gona Ba fida uban shidda ali mata suke lalura al'aure
Illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
Diya da uwa sai sun yi shari'a in mun tashi gaban rabbani
Illa Allah sani sai Allah malam ba
Allah shi wani kalmar mata isa
sun goye mu suna ban nono in ka girma tsaya kai noma
tsaya kai noma mata isa
goye mumuna masu zawo da tumbuti da amai da fitsari
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
tabi uwa da uban ka kacere mata tabi mijin ki kicira
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
kwaki uwa da uba ya tabi sai da uwa da uba aka kicira
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin
Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin noma yafi fatauci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
in malan kace kake ta noma janta sabin ka gidan mai noma
illa Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
in saraki kake kake ta noma dole ka zo ga talaka ka roko Falake kake kake ta noma ka kai riba kaka ba mai noma
Allah sani sai Allah
ba ka da riba kana inda mai noma
malam mai ku bi aikin noma noma na kama muku fama
Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
sai da gida ai sai mai noma mace da yunwa wace sai sa
Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya.
To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya